إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد هكا أموا مسلمين من قيسوا تأدين مسلمتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka na Masjidul Tauhid wanda yake kofar gidan Dr. Muftari Anda Aliyu wanda yake cikin GRA a garin Azarai a jihar Bauchi. Majalisi ne da muka saba karanta tarihin Amirul Mu'minin Umaru ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Wannan za ta zama ita ce halka ta 80 a wannan yammaci na Alhamis 28 ga watan Jumada al-Ula hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda yake daidai da 22 ga watan 12 shekara ta 2022. A halkar da ta gabata mun kammala bayani dangane da nasihohi da wasiyoyi da Khalifa Abubakar Allah yarda da shi yayi wa khalifan da zai gaje shi wato Sayyidina Umar Allah yarda da shi. Wannan shine mataki na 5 da ya bi wajen kokarin ganin ya ayyana shi a matsayin wanda zai mai gurbin sa bayan rasuwarsa. Sai mataki na ƙarshe shine wanda zamu karkare a kansa wanda Sayyidina Abubakar ya taka a gacin kokarin dora Sayyidina Umar a matsayin khalifa wanda zai mai gurbin sa. Kenan matakai 6 ya bi wajen ganin ya ayyana Sayyidina Umar a matsayin Amirul Mu'minin jagora na al'umma musulmi a bayan sa. A gurguje mu dan hakaito matakan sai abun ya sake tabbatuwa mana. Mataki na farko in ba mu mance ba, mun yi bayani cewar yayi kokarin shawartan sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da tunani ya zo masa kan ya kamata a ce gabanin ya koma ga Allah tunda alamuna nuna cewa wannan jinya tasa ba zai tashi daga gare ta ba. To ya kamata gabanin ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyana wanda zai mai gurbinsa, ya shawarce su menene ra'ayinsu, su je su ayyana wanda suke ga shi ya fi cancanta mai gurbinsa. Kaga kenan bai yi gaban kansa ba, sai suka ce sun bashi wuka da nama. To duk da sun bashi wuka da nama bai ayyana din ba, sai da ya shawarci wasu zarata daga cikinsu, sannan ya shawarci mafi yawansu. Gwargwadon shawarinsu ya zartar da hukunci akan ayyana Sayyidina Umar a matsayin wanda zai mai gurbinsa. Wannan mataki na farko da ya bi kenan. Mataki na biyu wanda duka mun karanta su shine yasa Sayyidina Uthman ya rubuta wasiya kan cewa Sayyidina Umar shine wanda zai mai gurbinsa a bayan rasuwarsa. Sai mataki na uku ya fito ga dokacin al'umma musulmi, ya bayyana musu ga irin zabin da ya musu, kuma yana jan hankalinsu a kansu masa biyayya tunda sai da ya shawarci mafi yawansu kuma suka wafaka suka yarda. Hasali ma sun bashi wuka da nama, kai kenan duk zabin da ya musu ba matsala. To amma duk da sun bashi wuka da nama sai da ya shawarci galibinsu. To wannan shine mataki na uku, ya fito ya bayyana musu ga irin zabin da na muku, ko zai ji ko akwai wanda yake da ta cewa, ko akwai wanda ke da mulahaza ko observation. To ba a samu wannan ba, duk da cewa lokacin da yake kokarin shawartar su akwai wanda ya fito da mulahadarsa ya nuna baya goyon baya amma shi kadai ne kuma daga ƙarshe shi sayyidina Abubakar ya gamsar da shi mataki na hudu da ya bi ya fuskantar da akalar maganarsa ga Allah subhanahu wata'ala yana bayyana wa Allah madaukakin sarki hanzarinsa da uzurinsa da kuma dalilin da yasa yi wannan zabi sai mataki na biyar wanda akan sa muka kare bayani makon da ya gabata shine kebewa da yayi daga shi sai sayyidina Umar a matsayin wanda zai maye gurbin sa ya masa nasihohi da wasiyoyi kusan guda 10 wanda yake nuna masa cewa in yayi aiki da su to zai yi kyakkyawan jagoranci zai yi nagartaccen jagoranci sannan kuma zai tsira ranan gobe kiyama a gaban Allah madaukakin sarki to mataki na shida kuma shine wanda zamu shige shi yau shine kuma mataki na ƙarshe da sayyidina Abubakar ya bi wajen kokarin ganin ya ayyana sayyidina Umar a matsayin wanda zai maye gurbin sa bayan rasuwarsa shine yace walamma kharaja Umaru min indihi rafa'a yadahu wa qala Allahumma inni lam urid bidhalika illa salahahum wa khiftu alaihim alfitnata fa'amiltu fihim bima anta a'lamu bi wannan shine mataki na ƙarshe addu'a yake roƙon Allah madaukakin sarki yake kenan yanzu shi yayi iya nasa kuma sai ya koma ya roki Allah dama haka ake so kai riko da sababi sai kuma ka bar wa Allah nasa Allah sai yayi hukuncin sa karka zauna ka nada kafa a ana so kai riko da sababi ka tashi kai hobbasa kai kai kawo amma karka dauka cewa hobbasanka da kai kawonka shi zai sa kai nasara a ka ji cewa nasara tana hannun Allah kai dai yanzu ka kama sababi ne da zai sa Allah ya maka tawfiki ya maka dace ya sa kai nasara to shine abin da sayyidina Abubakar yayi da yayi kai kawonsa yayi iya nasa yanzu kuma yana jira Allah yayi hukuncin sa to shi yasa yake roƙon Allah madaukakin sarki yace walamma kharaja Umar lokacin da sayyidina Umar ya fita min indihi daga gurin sayyidina Abubakar bayan ya gama masa nasihohi da wasiyoyi akan irin matakan da ya kamata ya bi da kuma abubuwan da ya kamata ya riko da su dan ya rabau ya dan ya rabauta a wannan jagoranci da zai yi kuma ya tsira gaban Allah madaukakin sarki sai rafa'a yadaihi sai sayyidina Abubakar ya daga hannayensa kenan yanzu zai yi me zai addu'a zai roki Allah madaukakin sarki shine la haula wala quwwata illa billah duk yanda ka kai ga kwarewa duk yanda ka kai ga iyawa duk yanda ka kai ga gogewa to baka isa kai ba sai da iko da taimako da agaji na Allah madaukakin sarki da baraka da wayanka da gogewanka da saninka da kwarewanka bai isa ya sa kai abu wanda yake kammalalle cikakke cikin nasara ba sai da nasara da tawfiki da dace daga gurin Allah madaukakin sarki to shi yasa sayyidina Abubakar duk da matakan nan da ya bi guda biyar wanda a zahiri na nuna cewa ba za a samu tasgaro ba ba za a samu cikas ba ba za a samu tsaiko ba amma bai daddara ba sai koma kuma yana roƙon Allah madaukakin sarki fatan Allah ya datar da su bisa wannan kyakkyawan yunkuri da suka yi da kuma kyakkyawar niyya rafa'a yadaihi sai sayyidina Abubakar ya daga hannayensa wa kana sai yace kenan yana roƙon Allah madaukakin sarki Allahumma inni lam urid bidhalika illa salahahu wannan al'amari da nayi na kai kawo wajen ganin na ayyana sayyidina Umar a matsayin wanda zai maye gurbi na ba komai nake nufi ba ya Allah face ina nufin gyaruwansu face ina nufata musu alheri face ina nufata musu su samu dace su rabauta wa khiftu alaihim alfitnata sannan kuma na tsorace musu fitina idan na tafi ba tare da an ayyana wanda zai mai gurbi na ba ina tsoron kar a samu sabani tsakanin su hatta kai su ga afkawa cikin fitina me yasa yayi wannan tunani saboda ya dauki izina bayan rasuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun san an samu bangarori guda biyu kamar yadda bayani ya gabata a baya bangaren mutanen Makka al-Muhajirun da suka taru a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da bangaren mutanen Madina al-Ansar da suka taru a Saqifatu Bani Sa'ida kuma sun taru ne da nufi guda amma kuma kowanne da inda ya karkata nufi guda ma'ana duk sun taru don su zabi jagora to amma mutan Makka sun karkata wajen zaben wani daga cikin su su ma mutan Madina sun karkata dan zaben wani daga cikin su kaga kenan kowanne da inda ya karkata to sai labari ya iske su cewa irin taron da kuke a masallaci gatan ansar suna kwatankwacin sa a Saqifatu Bani Sa'ida wannan yasa suka dunguma suka tafi da aka je kuma karan farko dai ba a daidaitawa akan ba a daidaita kan ra'ayi guda ba sai da aka yi kai kawo sannan kuma daga ƙarshe aka daidaitu akan ra'ayi guda to dube da wannan da Sayyidina Abubakar yayi yasa yake tunanin abin da ya faru a wancan lokaci bayan rasuwan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yanzu ma zai iya faruwa to shine yayi tunanin gara yayi wa tukkan hanci tun gabanin ya koma ga Allah ya ayyana wanda zai mai gurbin sa sannan kuma sauran sahabbai su yi muwafaka su yadda su sallama in har haka ya faru yana ga shikenan an tsallake afkawa cikin sabani da kace nace da kuma samun rashin daidaito wanda zai iya haifar da fitina wacce ba a fatanta to wannan yasa yayi wannan tunani sannan kuma yayi wannan yunkuri yace fa amiltu fihim bima anta a'lamu bi sannan nayi kai kawo a cikin su nayi wannan nagartaccen aikin a cikin su na zaben sayyidina Umar a matsayin wanda zai mai gurbi na abin da nayi wanda kafi ni sanin sa ya Allah saboda duk abin da muke aikatawa mun san abin da muke amma Allah fi mu sanin abin da muke aikatawa saboda shi ya samar da mu shi ya halicce mu kaga kenan ba abin da zamu yi face Allah ya sani bal ya ma fi mu sanin abubuwan da muke aikata kenan wannan kai kawo da sayyidina Abubakar yayi na kokarin ganin ya tabbatar da sayyidina Umar a matsayin jagoran da zai mai gurbin sa Allah ya fi shi sanin abin da yayi yace wajtahattu lahum ra'ayan fa wallaitu alaihim khairuhum nayi kokari wajen fito da iya ra'ayi na da nake ga shine yafi dacewa wannan yasa na zabi wanda nake ga yafi su alkhairi yafi su falala yafi su addini yafi su takawa yafi su imani na jagorantar da shi a kansu nan duk da addu'a yake amma cikin addu'ar sa yana bayyana wa Allah madaukakin sarki hanzarin sa shi yasa yake roƙon Allah madaukakin sarki hanzarin sa shine ya duba cancanta ne wajen zaben wanda yake ga shi zai mai gurbin sa kenan yanzu a waɗannan bayanai da zai zubo anan kaman yana bayani ne kan qualities na shugaba wanda ana so mutum da zai zama shugaba akan al'umma musulmi ya kamata ya zama ya sifanta da waɗannan siffofi da Sayyidina Abubakar yake zayyanawa cikin addu'ar sa da yake lokacin da yake roƙon Allah madaukakin sarki bayan ayyana Sayyidina Umar kenan siffa ta farko da ake so shugaba ya sifanta da ita ce ya zama mai taqwa ya zama mai imani shine bayanin sayyidina Abubakar cewa fa wallaitu alaihim khairuhum sai na jagorantar musu da wanda yafi su alkhairi idan ana batun alkhairi na farko da zai fara shigowa karkashin wannan babi shine addini saboda ba alkhairin da ya wuce alkhairin addini ko da wani alkhairi zai zo ya shigo wannan babi din zai zo a mataki na biyu ne amma addini shi zai shiga matakin farko kenan yana daga cikin siffofi da ake so shugaba ya siffanta da su ya zamanto mai addini ya zamanto mai takawa saboda addininsa da takawansa su za su bashi kwaba su za su bashi kariya wajen afkawa cikin abin da bai dace ba wajen mummunan jagoranci in har matukar yana da addini zai kyakkyawan jagoranci saboda yana tsoron Allah madaukakin sarki ba zai yi abin da ya dace ba akan al'ummar da aka dora shi a matsayin jagorar su akan al'ummar da aka danka amanar su a hannunsa in har yana da addini to dole zai zamanto mai kaffa zai zamanto mai taka tsantsan sannan kuma duk abin da zai yi zai na waiwaye cewa wannan abin da zan yi Allah ya yarda da shi sai ya aikata kaga yanzu in jagora ya zama haka ai al'umma sun yi nasara. Allah bai yadda da wannan al'amarin ba sai ya kame, kuma duk abin da zaka ga Allah ya yadda da shi zaka ga cike yake da maslaha wa al'umma duniyar su da lahirin su. Duk abin da Allah bai yadda da shi ba zaka ga sharri ne ga al'umma duniyar su da lahirin su. Kaga kenan matukar aka samu shugaba wanda yake mai addini to al'umma sun tsira, al'umma sun rabauta, al'umma ba su da matsala, ba su da kalubale, shi ma ya tsira ya rabauta ba shi da matsala ba shi da kalubale. To wannan siffa ta farko kenan wanda magabata suka sanya cikin siffofi da suka kamata ya zamanto an sami shugaba ya siffanta da su. Sai siffa ta biyu yace wa aqwahum alaihim, sannan kuma har ila yau na jagorantar da wanda ya fi su ƙarfi a karan kansu, ƙarfi kamar yaya, ma'ana wanda ya cancanta, wanda inda za a bashi wannan jagoranci zai iya gudanarwa yanda ya kamata. Kenan daga cikin siffofi da suka kamata shugaba ya siffanta da su ya zamanto ya cancanta, inda za a ɗora shi kan jagoranci ɗin zai iya gudanar da wannan kujera ɗin. Kar a ɗauko wanda ba zai iya ba, wanda ba shi da gogewa, wanda ba shi da ƙwarewa, wanda bai san jagoranci ba, a zo a ɗora shi za a samu matsala. To amma Sayyidina Umar a iya fahimtar Sayyidina Abubakar, inda za a ɗora shi kan karaga to ko shakka babu zai iya, bal ma ya fi sauran sahabbai. Shi yasa ya ce wa aqwahum alaihim, ya ma fi su ƙarfin iko wajen gudanar da wannan kujeran, yana da abubuwa da za su taimaka masa wajen gudanar da wannan kujeran. Shine inna khaira man ista'adarta al-qawiyyu, ai da qawiyyun aka fara, ya zamanto mutum ya cancanci wannan kujera, yana da salahiya na rike wannan kujera, ma'ana zai iya rike wannan kujeran koda an bashi kujerar ba za ta yi rawa ba, saboda yana da ƙwarewa, yana da gogewa. Kai kenan bayan ya zama mai addini ya zamanto zai iya rike wannan kujera. To Sayyidina Abubakar ya hararo waɗannan siffofi duka tattare da Sayyidina Umar, Allah ya yarda da su gaba ɗaya. Sai siffa ta biyar ta uku yace wa ahrasuhum ala ma arshadahum, sannan kuma daga cikin siffofin da ya gani daga Sayyidina Umar yasa ya ayyana shi, ya fahimci cewa shi ya fi su kwaɗaituwa wajen abin da yake nusar da su, ya fi su kwaɗaituwan aikata abin da yake nusar da su. Zai musu umarni ku aikata kaza Allah na so, ku aikata kaza Allah na so, amma ya fi su kwaɗaituwan aikata wannan abu kaza ɗin. Kar ku aikata abu kaza Allah baya so, ya fi su kwaɗaituwan nisantan wannan abin da yake horonsu akan kar su aikata. To shine wa ahrasuhum ala ma arshadahum, ya fi su kwaɗaituwa bisa abin da yake ɗora su akai, bisa abin da yake nusar da su. To kaga waɗannan siffofi guda uku dukansu Sayyidina Abubakar ya kalle su ga Sayyidina Umar, yasa ya yi ƙoƙarin ayyana shi a matsayin wanda zai mai gurbinsa. Wannan duk yana gabatar da su ne kafin ya shigo da addu'arsa, yana gabatar da su ne a matsayin hujjojinsa gaban Allah Maɗaukakin Sarki. Kaya kenan ko da ya tsaya ranar gobe kiyama gaban Allah ba zai yi nadama ba, saboda yana da dalilai da ya riƙa, wanda inda Allah zai tambaye shi zai amsa, kuma Allah ya amshi wannan amsa tasa, ya kalle su kuma amso shi waɗanda suke nagartattu. Sai ce wa qad hadarani min amrika ma hadara, sannan kuma mai halartowa cikin al'amarinka ya halatto mu, shine mai mutuwa, mutuwa ta halatto masa. Alamu na nuna cewa zai koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. To tunda zai koma ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma shine jagora na al'umma musulmi, akwai buƙatar a samu wanda zai mai gurbinsa. Fakhlufni fihim fahum ibaduka wa nawasihim biyadik. To wannan yanzu ya fara addu'ar tasa kenan. Yanan duk bayanan da suka gabata a baya duka yana bayyana wa Allah Maɗaukakin Sarki uzurinsa, yana bayyana wa Allah Maɗaukakin Sarki hanzarinsa. Ya yi shimfiɗi ne gabanin ya zubo addu'arsa, akan so bawa gabanin ya yi addu'a ya yi shimfiɗi, ya yi muƙaddima, ya gabatar da muƙaddima, ya nuna rauninsa, ya nuna gazawarsa, ya nuna kasawarsa, sannan yayi jinjina wa Allah ya nuna buwaya da iko da isa na Allah madaukakin sarki to daga nan kuma sai ya zubo addu'o'insa in har ya zubo addu'o'insa akwai tsammani mai girma cewa Allah madaukakin sarki zai amsa masa addu'arsa akan haka annabi ya dora su akan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tarbiyan sahabbansa to yanzu tunda sayyidina Abubakar ya gabatar da hanzarinsa da uzurinsa da gazawarsa to yanzu kuma ya fara roƙon Allah madaukakin sarki yace faqlufni fihim ya Allah kamaya gurbin su kamaya gurbi kamaya gurbina da wani wanda yafi ni alheri kenan faqlufni fihim kamaya gurbina a cikin su ma'ana ka sanya wanda zai zo mai alkhairi ya zamanto ya jagorance su shine faqlufni fihim kamaya gurbina a cikin su tunda yanzu ni ne jagora to bayan tafiya na Allah kamar gurbina da wani jagora wanda zai ci gaba da gudanar da al'amarin su fahum ibaduka su fa bayinka ne ya Allah kaga anan gurin akwai me akwai nuna kasawa kun bawa ya nuna wa Allah kasawarsa da gazawansa kuma ya nuna Allah shine mabuwayi shine wanda yake isasshe ya nuna Allah shine mai daukaka mai iko wanda zai iya zartarwa bawa shi kuma kasashe ne gazajje ne ba zai iya ba sai abin da Allah madaukakin sarki ya masa su fa bayinka ne ya Allah kenan in Allah bai agaza musu ba babu mahalukin da ya isa ya agaza musu fahum ibaduka su bayinka ne wa nawasihim biyadika al'amuran su duka suna hannunka basu mulki komai ba ba su da wani katabus wajen kawo wani abu ko canja wani abu sai abin da kai ya Allah shine na wasihim biyadik ba sa iya fiskanta zuwa ga wani guri sai da izininka sai da ikonka sai da umurninka ba sa iya katabus ko su daga kafa sai da umurninka sai da izininka sai da ikonka ba su mallaki komai ba daga al'amarinka ya Allah shine na wasihim biyadik nan yana nuna me raunin waɗannan bayi na Allah tunda mutane ne waɗanda suke masu rauni Allah kai kuma mai daukaka ne mai izza ne mai buwaya ne mai isa ne ya Allah ka agaza musu bayan rasuwata Allah ka taimaka musu wannan shugaba na kwarai kenan wanda zai zamanto kullun tunaninsa me zai taimaki talakawansa me zai agaza musu wannan shine tunanin shugaba na kwarai yaya za a yi su rabautu a rayuwarsu ta duniya da lahira yaya za a yi su tsira yaya za a yi su kubuta daga fitintunu wannan shine tunanin shugaba na kwarai ya za a yi su yi nagartacciyar rayuwa tunanin shugaba na kwarai shi yasa yake nuna kasawarsu da gazawansu kuma yana roƙon Allah ya agaza musu ya maye gurbinsa da wani wanda zai ci gaba da gudanar da al'amarinsu cikin nasara ba tare da an samu tseko ba sai ce aslih illahumma lahum wulatahum kenan yanzu tunda shi yana shirin komawa ga Allah yana roƙon Allah Allah ya shiryar da jagororinsu ma'ana wanda za su zo su jagoranci waɗannan al'umma waɗannan talakawa da ya jagoranta wanda za su zo su jagorance su nan gaba yana roƙon Allah madaukakin sarki ya shiryar da su ya sa su su zama shiryayyu wannan ita ce wannan shine tafarki na magabata yin addu'a wa shuwagabanni ayi addu'a wa shuwagabanni ba a tsine musu ba ba a la'ance su ba ba a zage su ba ba a ragargaje su ba ba tafarki bane na magabata ba tafarki bane na annabi da sahabbansa ba su san wannan ba abin da annabi da sahabbansa suka tafi akan shine yin addu'o'i wa shuwagabanni koda ku shuwagabannin na banza ne koda sun zalunci al'ummarsu suna kan zalunta al'ummarsu tafarki na magabata ba a karantar da tsine musu ba ba a karantar da la'antar su ba ba a karantar da zagin su ba saboda illolin da ke tattare da zagin su da tsine musu da ragargazar su idan aka zage su aka tsine musu aka ragargaje su suka zama tsinannu suka zama la'antattu waye zai fara dandana kudarsa al-mabiyansu su za su fara dandana kudarsu amma idan aka musu addu'a na alkhairi Allah ya sa su zama mutanen kirki Allah ya shiryar da su Allah ya agaza musu a jagorantarsu jagorancin su suka zama mutanen kirki suka zama nagari ai mabiyansu ne za su fara jin dadi to ka gani shine tafarkin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shi da sahabbansa akwai riwaya da aka samu ta daga ɗaya daga cikin magabata Fudayl bin Iyab Allah masa rahama da shi da Imam Ahmad Allah masa rahama an samu lafazi kusan wanda yake iri ɗaya daga waɗannan bayin Allah nagartattu guda biyu Fudayl bin Iyab mun san yana cikin zarata cikin magabata sannan Imam Ahmad ai mun san kowa san Imam Ahmad duk musulmi ya san Imam Ahmad tunda a imma guda hudun nan babu musulmin da bai san su ba Imam Malik ba musulmin da bai san shi ba Abu Hanifa ba musulmin da bai san shi ba bana tsammani za a samu ko da an samu ɗan su suka fi karanci za a iya samu amma su suka fi karanci kuma galibi zaka tarar irin wanda ba san su wanda ke rayuwa a kakkara amma mutakar mutun yana rayuwa a maraya birni kenan ko to zaka tarar zai wahala bai san waɗannan a imma guda hudun ba Imam Abu Hanifa Imam na Malik Imam Shafi'i Imam Ahmad bin Hanbal waɗannan mutane guda hudun sanannu ne a gurin galibin musulmi to Imam Ahmad an samu daga gare shi yana cewa law kanat li da'watun mustajaba da a ce ina da addu'a kwaya daya da Allah ya bani garantin cewar in na roke shi wannan addu'a zai amsa mini yace ma ja'altuha illa fi sultan wannan addu'ar ta ba zan yi wa kowa ba sai ga shugaba inji Imam Ahmad yanzu Allah ya bashi garanti ya bashi tabbas 100% cewa idan kai addu'a kwaya daya a rayuwanka Imam Ahmad zan amsa maka to Imam Ahmad yace addu'ar da zai yi in ya tashi wannan wanda aka bashi garantin za a amsa masa ba zai yi wa kowa ba sai ga shugaba to Fudayl bin Iyab Allah masa rahama shi ma an samu irin wannan lafazi daga gare shi da yayi wannan lafazi cewa da a ce ya san yana da addu'ar da Allah ya bashi garanti 100% in ya roki Allah Allah zai amsa masa to ba zai kowa ma kowa wannan addu'ar ba sai ga shugaba sai dalibansa suke mamaki suka ga to ai shi ma yana da bukatu me zai sa ya fifita bukatar shugaba akan nasa sai suke mamaki suka ce ka mana karin bayani ba mu fahimci me kake nufi ba sai Fudayl bin Iyad ya ce to ku saurara sosai ku ji addu'a ta da zan yi wa shugaba idan misali da a kaina kawai na yiwa misali Allah ya bani addu'a kwaya daya ya bani garantin cewar in nayi zai amsa mun to da na tashi wannan addu'a sai na yi wa kaina kawai kaga wannan addu'a da na yi wa kaina maslahar za ta takaita a kaina ne ni kadai yace to amma idan na yi wa shugaba shugaba ya zama mutumin kirki kasantuwarsa mutumin kirki zai sanya mutane su ji dadi zai sanya gari yayi kyau al'amura su gyaru komai ya daidaitu to kaga hatta ni din ma zan ji dadin tunda ina cikin mabiya shugaba to amma in a karan kaina kawai nayi wa ni kadai ne zan ji dadin to amma in nayi wa shugaba al'ummomi ne wanda ba su da iyaka da za su ji dadi saboda in ya zama nagari kowa zai ji dadi gari zai yi kyau komai zai daidaita al'amura za su saitu sai ce wannan shine dalilin da yasa nace inda ina da addu'ar da nake da tabbacin cewa in nayi Allah madaukakin sarki zai amsa to zan yi wa shugaba sai Fudayl bin Iyab ya ci gaba da ce musu ai mu asali ma an mana umurni ne mu roka musu shiriya inji Fudayl bin Iyab an mana umurni waye yake umurni kaga Allah ne da manzonsa su suke umurni yace mu asali ma an mana umurni ne mu roka musu shiriya ba a mana umurni mu musu mummunan addu'a ba koda ku sun zalunce mu koda sun yi babake rikan dukiyar mu inji Fudayl bin Iyab fa yake gayawa mabiyansa kamar kai ka ce ya rayu a wannan zamani da muke ciki zaka ga malami ne sosai mai karantarwa mai karantar da sunna da alqur'ani to amma idan ya hau kan minbari sai ka ji yana tsine wa shugabanni yana la'anta su yana ragargaza su wannan kuma ba tafarki bane na magabata ba karantarwa bane ba manhaji bane na magabata shine Fudail bin Iyad yace an umurce mu musu addu'a na shari'a ba umurce mu mu ragargaje su ba ba umurce mu mu tsine musu ba koda ko sun yi zalunci sun zarme sun wuce gona da iri saboda zaluncin su zai takaita akan su ma'ana a gaban Allah madaukakin sarki koda kai ka dandana kudarka a duniya bisa zaluncin su amma idan an je lahira Allah ba zai ma ukuba akan zaluncin su ba su za su sha ukubar su to kaga kai a gaban Allah ka tsira koda ka wahala a duniya inji Fudail bin Iyad yace to amma yanzu inda za su shiryu shiryuwar su zai taimake su a karan kansu ta yanda su ma za su ji dadin jagorancin su sannan za su je su tsira gaban Allah madaukakin sarki baya ga haka al'ummar su za su ji dadin jagorancin su gari zai yi dadi za a zauna lafiya idan suka zamanto nagartattu wannan shine maganan Fudail bin Iyad Allah ya masa rahama annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam a hadithin Auf dan Malik Allah ya dade shi yake cewa khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna alaykum wa tusalluna alayhim mafi alkhairin shuwagabanninku sune shuwagabannin da kuke son su su ma suke son ku kuke musu addu'a kaji ai inji annabi sallallahu alaihi wasallam kuke musu addu'a su ma suke muku addu'a wannan mafi alkhairin shuwagabanni kenan sai ya ce wa shiraru a'immatikum alladhina tubghidunahum wa yubghidunakum mafi sharrin shuwagabanninku kuma sune waɗanda kuke kyaman su kuke kin su kuke jin haushin su su ma suke kyaman ku suke kin ku suke jin haushin ku wa tal'anunahum wa yal'anunakum kuke la'anta su kuke tsine musu su ma suke la'antan ku suke tsine muku wannan sune mafi sharrin shuwagabanninku inji annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam shine imam at-tahawi a wannan gaban a cikin littafin sa aqidatu at-tahawiyya ya ambace aqidar ahlus sunnati wal jama'a game da shuwagabanni yace wala nara al-khuruj ala a'immatina wa in jaru alaina wala nara al-khuruj yace mu ahlus sunna ba ma da fahimta ba ma ganin cancantan fito na fito da shugaba wa in jaru alaina koda ko sun yi zalunce mu koda sun yi babake ne kan dukiyar mu koda sun danne mana haƙoƙin mu ba ma da fahimtan ai fito na fito da su ba ma da fahimtan a tsine musu ba ma da fahimtan ala'ance su shine wala nara al-khuruj ala a'immatina wa in jaru alaina sai ce wala nanzi'u yadan min ta'atihim sannan kuma daga cikin aqidan mu ba ma fahimtan can zara hannu daga yi musu da'a kenan dole a ji a musu da'a koda kuwa fasikai ne koda azzalumai ne dole a ji a musu da'a shine wala nanzi'u yadan min ta'atihim wala nanzi'u yadan min ta'atihim ba ma ganin azami hannu a cire hannu daga yi musu da'a kenan wajibi ne ga musulmi ya ji ya musu da'a wannan umurni ne na annabi sallallahu alaihi wasallam saboda su ita wannan aqida ta imamu tahawi aqida ahlus sunna wal jamaa sun gina ta ne karkashin kitabu was sunna nassi na alqur'ani da kuma hadisin ma'aki sallallahu alaihi wasallam sai kuma maganganu na magabata kama daga sahabbai tabi'ai tabi'ut tabi'ina cewa da yayi wala nanzi'u yadan min ta'atihim ba ma cire hannu daga yi musu da'a hadisi ne na ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wanda Abu Huraira ya fitar da shi Imam Muslim ya fitar cikin sahihin sa annabi yace alayka sam'a wa ta'ata fi usrin wa yusrin wa manshatin wa makrahin wa atharatin alayka inji annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai talaka ko kuma wanda ake jagoranta dole ka ji daga shugabanka ka masa da'a cikin dadi da kunci cikin nishadi da kuma rashin sa wa asaratin alai da kuma lokacin da suka suka bi babake da kan dukiyarka shine asaratan alai suka zamanto sun tattara dukiyanka su kadai suke amfana da shi banda kai sun fifita dukiyarka a karan kawunan su da maslahar su akan maslahakka to dole ka jika musu da'a wannan umurni ne nawa na annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne ingantacce yana nan cikin sahihu muslim shine ma'anan fadin imam at-tahawi wala nanzi'u yadan min ta'atihim ba za mu cire hannu daga musu da'a ba dole za mu musu da'a annabi kuma ya ce isma alayka as-sam'a wat-ta'a wajibinka ne ka ji ka musu da'a cikin kunci da cikin dadi ko da ku sun tattara dukiyarka sun tattare ta a matsayin mai makawunan su hidima kai kuma ba sa baka komai ba sa tsinana maka komai annabi yace jika musu da'a inji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai wani hadisi da imam muslim ya fitar da shi wani daga cikin sahabbansa da ake kiransa salama bin yazid al-ju'fi yazo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam yazo da fatawa gurin annabi sai ce ya nabiyalla ara'aita in qamat alaina umara'u yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana fama ta'muruna wannan shine fatawan da yake yi wa annabi yace ya manzon Allah shin yanzu kana ga inda zamu samu jagorori shugabanni akan mu wanda za su zamanto jagororin mu su zo suna mana umurni mu ba su haƙƙinsu kaza haƙƙinsu ne mu bayar kaza haƙƙinsu ne mu bayar su kuma su danne mana haƙƙoƙin mu su hana wani irin umurni zaka mana ya rasulullah akan su ya ya kamata mu fiskance su ya ya kamata mu fito na fito da su sai annabi ya kauda kai ya sake maimaita tambayarsa ya manzon Allah shin kana ga inda zamu samu shugabanni akan mu suna neman haƙƙoƙinsu daga gurin mu mu kuma sun danne mana haƙƙoƙin mu wani irin umurni zaka mana ya manzon Allah sai annabi ya sake kauda kai ya sake yi karo na uku ya manzon Allah shin kana ga yanzu da za a samu jagorori akan mu su nemi haƙƙoƙinsu daga gurin mu kuma su danne mana haƙƙoƙin mu me ya kamata mu yi wani mataki ya kamata mu dauka sai wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam al-ash'af bin qais sai ya fisgo shi kaman yana kwabansa tunda annabi baya son irin wannan tambayan ka hakura mana kai shiru to shine annabi sai ya amsa masa tambayarsa a karo na uku annabi ya ce masa isma'u wa ati'u ku ji ku musu biyayya kar ku yi fito na fito da su fa inna ma alaihim ma ummilu wa alaikum ma ummiltum kowa Allah akwai abin da ya dora masa su Allah ya dora musu su yi kyakkyawan jagoranci ya danka musu amanarku a hannunsu da dukiyarku a hannunsu wannan shine nauyin da Allah ya dora musu ku kuma Allah ya dora muku ku musu biyayya in sun ce ku yi kaza ku ce mun ji mun yi kar ku yi kaza su ce ku ce mun ji ba za mu yi ba in ya zama bai sabawa Allah ba duk umurin da suka ba ku bai sabawa Allah ba ku ji ku musu biyayya kowa Allah zai tambaye shi bisa nauyin da ya dora masa Allah ba zai tambaye ku akan nauyin da ya dora musu ba saboda haka kowa ya sauke nauyin sa su sauke nauyin su sun tsira gaban Allah kuma ku sauke nauyin ku kun tsira gaban Allah yanzu inda su za su ki sauke nauyin su kar wannan din ya zama hujja a gare ku ce kuma ba za ku sauke nauyin ku ba kenan kuna so inda za su je su shiga azaba kuma ku je ku shiga azaba kaman isharar da annabi yake masa kenan yanzu inda su za su ki sauke nauyin su kaga wannan su ya shafa ku bai shafe ku ba Allah subhanahu wataala ba zai tambaye ku ba cewa me yasa ya dora muku shugabawa ne akan ku bai sauke nauyin sa ba Allah ba zai tambaye ku ba shi zai tambaya ku me Allah zai tambaye ku abin da ya dora muku a karan kanku wannan ita ce isharar da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yayi ma wannan sahabi nasa to wannan shine ma'anan maganin imam at-tahawi cikin aqidarsa da yake cewa wala nanzi'u yadan min ta'ati yace wa nara ta'atuhum min ta'ati Allah azza wa jalla fariba daga cikin abin da mu muke gani inji imam at-tahawi muna ga da'a wa jagorori da'a wa shugabanni yana daga cikin da'a wa Allah madaukakin sarki matukar sun ka maka umurni bisa abin da bai saba Allah ba yanzu yi musu biyayya wajen aiwatar da umurnin su da'a ne wa Allah. Me yasa? Saboda Allah ne maka umurni. Allah subhanahu wata'ala shi ya maka umurni. Alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum. Ya ku mu'minai, ku yi da'a wa Allah, kuma ku yi da'a wa manzon Allah, wa ulil amri minkum, da masu jibintan al'amuran ku shugabanni kenan. Su ma ku musu da'a. To shi yasa yace wa nara ta'atuhum min ta'ati Allah azza wa jalla faribatan. Yace muna gani da'a da shugabanni yana daga cikin da'a wa Allah madaukakin sarki, da'a na wajibi. Shi yasa yace faribatan, da'a na wajibi. Ma lam ya'muru bi ma'siya, ma lam ya'muru bi ma'siya, matakar ba su yi umurni da saban Allah ba. In har ba su yi umurni da saban Allah ba, suka yi umurni wa talakawansu, yanzu talakawansu su musu biyayya, wannan yana daga cikin biyayya wa Allah subhanahu wa ta'ala. A ƙarshe sai Imam Tahawi ya ce wa nad'u lahum bis-salahi wal mu'afa, mu musu addu'a na shari'a, zamanto mutanen keki, zamanto nagartattu. Kaga shine bayanin da ya gabata a baya. To shine a nan gurin Sayyidina Abubakar, Allah ya yarda da shi, yake roƙawa shugabannin da za su zo a bayansa Allah ya shiryar da su. Aslihillahumma lahum wulatahum, ya Allah ka shiryar musu da jagororinsu. Wannan shine tafarkin masu bin sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Yanzu kenan wanda za su zo suna tsine wa shugabanninsu, suna la'antarsu, sun sake tafarkin annabi da sahabbansa. Sun kama tafarkin wa? Sun kama tafarkin ƴan bid'a. Bid'a ne yanzu la'anta shugabanni. Bid'a ne tsine musu. Bid'a ne musu munanan addu'a, addu'o'i bid'a ce. Tafarki ne na ƴan bid'a. Akwai wasu ƴan bid'a da ake kiransu kawarijawa. Yana daga cikin aqidar khawarijawa fito na fito da shugabanni da tsine musu a kan minbari da guraren karantarwa da la'anta su, aqida ce na khawarijawa. Khawarijawa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewar yamriquna min ad-dini kama yamriqu as-sahmu min ar-ramiya, suna fita daga addini kamar yadda mashi ke fita daga cikin gidansa. Za su wayi gari suna musulmai, za su yammaci suna kafirci. Annabi ya ce da za a ce zai rayu har ya riski waɗannan mutane, da zai musu kisan adawa da samudawa, in ji annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya dawo daga yakin Hunain, ya tsaya a wani guri da ake kiransa Jirrana, ya raba ganima. Mun san ganimar da annabi ya raba, ya fifita waɗanda suke sabbin musulunta, saboda a ƙara son ya musu soyayyen musulunci, ya ƙara da suwa, ya samu gindin zama cikin zukatansu. Sai mutum ya ba mutum, annabi sai ba mutum ɗaya raƙumi ɗari, sai ba wani raƙumi ɗari biyu, wasu kuma an hana su ba a ba su ba, musamman wanda suka daɗe cikin musulunci, tunda yanzu musulunci ya samu gida a zukatansu. Su ko ba a ba su komai ba, musuluncinsu ya yi ƙarfi. To amma sabbin musulunci, don a shigar musu da soyayyen musulunci cikin zukatansu, sai aka yi ta ba su kyauta mai tsoka. To sai wani cikin kawarijawa sai zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ce hadhihi alqisma ma urida biha wajhullah, subhanallah. Wa annabi ake ga wannan shine dama aqidar kawarijawa, fito na fito da shugabanni. Yazo ya samu annabi ya ce wannan rabon da aka yi ba dan Allah aka yi ba. Wa annabi yake ga wannan ran annabi ya baci ba wai dan ya taba shaksiyarsa ba, saboda taba annabi taba musulunci ne. Idan annabi ya kada yayi jajawur, annabi ya ce masa kai tonka, yanzu waye zai yi adalci inni ina manzon Allah ban yi adalci ba. Yace zai fito daga tsatsan wannan mutumi, mutanen da in sun zo suna sallah, kuka kalli sallar su za ku rena sallar ku. Idan suka yi azumi, kuka kalli azumin su za ku rena naku. Idan suna karanta alqur'ani, kuka kalli yanda suke karanta alqur'ani sai ku rena naku, amma baya wuce makoshin su. Suna fita daga musulunci kamar yadda mashi ke fita daga cikin gidansa. Da zan riske su, da zan musu kisan adawa da samudawa. To aqida ce ta kawarijawa, la'antan shugabanni, kafurta su, tsine musu. Kawarijawa kuma ƴan bid'a, saboda me? Nafsi yana nan
su suna nan wato suna gefen nasi wanda kuma ya zama gefen nasi sai zama dan bid'a sannan aqida ce ta mu'tazila wato galibi zaka tarar wasu masu kishin addini za su iya afkawa cikin mummunan aqida ta ɗan bid'a na farko ba tare da sun sani ba saboda kishin addini kakenan yana da kyau mutumin da zai wayi gari yana karantar da al'umma yana fadakar da su yana jan hankalin su ya kokari yayi karatu saboda in kai karatu zaka tafi a tafarki wanda yake madaidaici to idan karatun yayi karanci mutum sai yazo da nufin isar da alheri amma sai kafarsa ta goce sai fada rami na ɗan bid'a yanzu da mu'tazilawa da kawarijawa ɗan bid'a ne kuma na daga cikin aqidar su fito na fito da shugabanni da la'antar su da tsine musu hasali ma mu'tazilawa suna da wasu asali guda biyar da suka gina aqidar su akai suna da asali guda biyar da suka gina aqidar su akai na asali na farko at-tauhid yanzu in ka ji at-tauhid sai ka dauka wani kyakkyawan abu ne tunda tauhidi kan ba kadai ta Allah da bauta bane to me suke nufi da tauhidi a gurin mu'tazilawa in ka ji mu'tazile ya ce tauhidi shine korewa Allah sifofi Allah ya ce laisa kamithli shay'un wa huwa as-sami'ul basir shi mai ji ne mai gani sai su kore wannan jin su kore ganin gashi Allah ya tabbatar wa kansa wannan shine tauhidi gurin mu'tazilawa wannan asali na farko kenan cikin usul guda biyar da mu'tazilawa suka gina aqidar su akai asali na biyu al-adl ai in ka ji al-adl zaka dauka kyakkyawan abu ne adalci ai adalci abun so ne to su abun da suke nufi da adl anan shine kore kaddara kar a tabbatar da kaddara saboda me ai Allah adili ne ya za ai Allah ya halicci mutane guda biyu wannan ya sanya shi ya zama musulmi wannan ya sanya shi ya zama kafiri kuma ya azabtar da wannan alhali Allah ne ya halicce su sai suka kore kaddara sai suka ce yanzu duk wanda kaga yayi abu babu ikon Allah ciki ikon sa ne wai hakan sun yi ne su tsarkake Allah sai kuma sai zamanto ne kansu tsarkake Allah sun fada rami cewa kafiri yanzu da yayi abu ai ikon sa ne ba ikon Allah ciki wai hakan suna ga tsarkake Allah ne musulmi da yayi abu ikon sa ne ba ikon sai suka kore kaddara saboda wai Allah adili ne mun fahimci inda suka fuskanta to wannan yana cikin aqidarsu aqidarsu ta uku al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar in ka ji wannan lafazi zaka dauka kyakkyawan abu ne al'amru bil ma'ruf umurni da kyakkyawa wan nahyu anil munkar hani da mummuna ai kyakkyawan abu ne to amma ba wai yanda kai ka fahimta haka su suka fahimta ba abinda suke nufi da al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar shine fito na fito da shugabanni in kai fito na fito da shugaban da yake azzalimi fito na fito da shugaban da yake fasiki to kai amru bil ma'rufi ka la'ance shi ka tsine masa kai amru bil ma'rufi ka ragargaje shi ka soke shi kai amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar wannan shine aqidar mu'tazilawa a ina suka dauko wannan ba cikin qur'ani bane ba cikin hadisi bane ai mun karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ya bayyana mana cewar za a samu shugabanni da za su jagorance ku su hau kan dukiyar ku su yi rubda ciki akai amma ku ji ku musu da'a shi kuma ba mu'tazile ya ce ka tsine masa wanne zaka dauka na annabi zaka dauka ko na ba mu'tazile to rami ne na ɗan bid'a ya kamata masu karantarwa namu su fahimci wannan cewa duk wanda ya kama wannan gaci ya kama gacin ɗan bid'a ya kama gacin kawarijawa ya kama gacin mu'tazilawa saboda su yana daga cikin asalin su al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar ma'ana tsine wa shugabannin da ba na kirki ba la'antar su ragargazar su suka su wannan asali ne na hudu cikin asalin na uku cikin asalin kawarija sai asalin su na hudu almanzilatu bainal manzilataini me suke nufi da almanzilatu bainal manzilataini shine hukunci wa wanda yake aikata babban sako me aikata babban sako hukuncin sa a duniya almanzila bainal manzilataini me ma'anan almanzila bainal manzilataini shi ya fita daga musulunci to kafiri ne suka ce a'a ba kafiri bane yanzu mashayin giya a gurin mu'tazilawa shi ba musulmi bane ba kafiri bane me matsayin sa fi manzilin bainal manzilataini yana a wani manzila yana a wani mataki tsakanin matakai guda biyu tsakanin musulunci da kafirci shi ba musulmi bane kuma shi ba kafiri bane wannan aqidar su ce fi manzilin bainal manzilataini
sai asalin su na na biyar na ƙarshe kenan shine infadul wa'id. Infadul wa'id in ka ji wannan kalma ta infadul wa'id zaka dauka akwai mummunan manufa kyakkyawan manufa tattare da ita, amma ba haka suke nufi ba. Suna nufin hukuncin mai babban sako ranar lahira shine ya shiga wuta ya dawwama auta. Misali mashayin giya ya shiga wuta ya dawwama auta, mazinaci ya shiga wuta ya dawwama auta, shine infadul wa'id. Allah kuma ya ce inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah baya gafarta in an yi shirka da shi, wani zunubi da bai kai shirka ba Allah yana gafarta mu wanda ya ga dama. Kaga shirka ce kai aka ce mu abocinta na dawwama, to su kuma sun dawwamar da mai kaba'ir kabira wanda zai ke mashayin giya sun dawwamar da shi auta ba da dalili ba, ba dalili cikin alqur'ani, babu dalili cikin hadisi. Mazinaci sun dawwamar da shi auta ba da dalili ba. To shi yasa kai musulmi na kwarai ake so duk abin da zaka yi ya zamanto kana da dalili a addini, saboda me rashin dalilin zai saka ka fada ramin ɗan bid'a baka sani ba, irin mu'tazilawa, irin khawarijawa wanda suke da fahimtar ala'anci shugabanni a ragargaje su a tsine musu. Gashi dai nan mun ga sayyidina Abubakar yana addu'awa jagororin da za su zo a bayansa, kuma haka ake so musulmi na kwarai ya kasance. Ka zamanto mai yin addu'a wa jagororinka koda ku sun kauce hanya, saboda in aka yi dace Allah ya amsa addu'an naka suka zama na kirki, ai kowa zai ji dadi. Wannan shine babban bayani. Sai ya ce waja'alhu min khulafa'ika ar-rashidina. Ya Allah ka sanya shi Umar da zai zo ya mai bayana, da zai zo ya mai gurbina, ka sanya shi ya zamanto cikin halifofinka wanda suke shiryayyu. Kaga yanzu in Umar ya zamanto cikin shiryayyu zai yi shiryayyen jagoranci. To wannan shine addu'an sayyidina Abubakar, Allah ya yarda da shi, cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shugaban da zai mai gurbin sa ya zama nagartacce. Asali ma ɗan uwa akwai abin da ya kamata mu yi la'akari da shi, mu yi la'akari da shi shine a lokacin da kaga shugabanni sun zama ba na kirki ba, sun zama ba na kwarai ba, sun zama masu rubda suke kan dukiya al'ummarsu suna zalunta su, in an bi ta barawo a bi ta mabisawo, al'ummar su ma ba na kirki ba ne, su ma ba na kwarai ba ne, su ma azzaluman ne. Kamata kunu yuwalla alaikum, kamar yadda kuka kasance haka za a jagoranta a kanku. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Duk wata musiba da kuka ga ta same ku sakamakon mugunyan ayyukanku ne, abubuwan da kuka aikata ne. Allah ma subhanahu wata'ala da yawa daga cikin abubuwan da kuke aikata yana afuwa, yana kauda kai. Wa kadhalika nuwalli ba'da adh-dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Haka Allah yake jibintar da sashen azzalumai akan sashi. Waɗannan mutanen azzalumai ne sai a kawo musu shugabannin su, su ma azzalumai a dora akan su. To yanzu idan kuna so al'umma shugabannin ku su zamanto adilai, waɗanda suke tausayinku su zamanto mutanen kirki, kuma ku zama adilai, ku zamanto mutanen kirki. Idan kuka zama adilai, kuka zama mutanen kirki, Allah ko ya yi alkawari zai sa muku shugabanni su ma su zamanto adilai, mutan kirki. Amma matukar kuka zamanto azzalumai, mutan banza, to Allah sai kawo muku jagorori azzalumai su ma mutan banza. Wannan alkawari ne na Allah madaukakin sarki. Ka kenan tafarki da al'umma za su bi wajen canja jagoranci daga mummuna ya koma kyakkyawa, su fara daga kawunansu, su canja kawunansu, su canja ɗabi'unsu, mu'amalarsu, zamantakewansu, mu'amalarsu da mahaliccinsu, mu'amalarsu da sauran halittu. Idan suka canja, Allah ko ya dau alkawari shi ma zai canja musu jagororinsu, sai kawo musu jagorori na kware. Ina ga saboda kurewar lokaci dan abun da ya saura na addu'an sayyidina Abubakar, ko kuma za mu samu dama mu kammala na ƙarshen a amudin kirtashi, sai Allah kai mu haduwa na gaba saboda kurewar lokaci. Abubuwan da muka karanta da suke daidai, Allah ba mu ikon amfani da amfana da su. Abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuɓen harshe, Allah gafarta mana. Wa subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته